أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكدا ودموانا رانا تلا حديث ترى كتفسيري بيرد وتر رمضان ألف دقريه ودى أربعين دا بقوي وتتيد دا عشرين دا بيو قوتن فبراير شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدة منا نم أتكين يردن الله دا صن صدى نفن صدى آك جن صدى تيمقنسا a cikin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta 18 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma, wato suratul kahf, suran kogon dutse. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar Abi Ubaidah ibn al-Jawwar, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass Namdi Azikwe dake cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Har yanzu muna nan a cikin kissan dalibi da malamin sa, wato Annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma Khadir alayhi salatu wassalam. Jiya mun kwana akan aya ta 74 daidai, inda Khadir alayhi salatu wassalam ya ga wani yaro hadisi yake fa abja'ahu, ya kwantar da shi, fa zabahahu bisikin, ya yanka shi da wuka. Shari'ar Annabi Musa alayhi salatu wassalam babu maganan kisa, duk wanda ya kashe za a kashe shi. To amma sai wannan al'amari ya bashi mamaki, yaro ne basu san shi ba, bai san su ba, basu taba ganin sa ba, amma kuma me yayi da ya cancanci irin wannan ukuba za a yanka shi. To gaci gaba nan daga inda zamu tashi insha Allah aya ta 75.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Idan muka duba wannan aya, mun wuto wata irin ta a baya, amma wancan ta baya babu laka, saboda a lokacin nan malami ya rangwanta ma ɗalibinsa. Kuma ɗan bambancin da ke tsakanin wannan aya da wancan, wancan ma'ananta alam aqul, cin dama ba na faɗa ba, ba na ce ba. To amma yanzu kai tsaye alam aqul laka, shin ba kai ne na faɗa maka ba, innaka kai innan lan tastati'a ma'iya sabra, ba za ka taɓa yi haƙuri da jimirin tafiya da ni ba, ba kai ne na gaya ma wannan magana ba. Qala
in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra.
Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Dalibi shi ne Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Qala, sai yace in sa'altuka 'an shay, in na tambaye ka, na sake tambayan ka game da wani abu ko min kankantansa, بعدها بايان ونن تنبيا دنيمك تبيو وفلا تصاحبني كرك أبو تيني كرك أوكيني متفي قد بلغت من لدني عذرا كالغا كاكي دواني هنزلي لذاك باني كالغا كابانش تو أفاي بمبانتي أتكين لاركتي كدوب أصول من القرآن نين يأتي إنسا دا يأتي إنسا ألتوك شيئا دا إن تنبيك وني أبو بسارة دا عنبا ma'ana to akwai tambayar da yake ita ce in yayi za su rabu amma nan da ya kafa sharafi yace in sa'altuka an shay'in in na tambaye ka game da wani abu ko min kankantar sa to yanzu fa la tu sahibni kar kai abota da ni qad balagta min ladunni udra ka riga ka kai do hanzali da kuma udri da zaka bayi a cikin qira'at akan karanta qad balagta min ladunni balagta min laduni balagta min labni wato bitaskini dal ana karantawa riwayat ne duka kuma sun inganta ibnu kathir da abu amir da ibnu da abu am da ibnu amir da hamza da asim rahmatullahi alaihim su suke karanta bitaskin milladunni bitajdidi annun sannan imam nafi' yana karantawa milladuni wato bitakhfifin nun sannan wata riwaya daga Abu Bakar ɗaya daga cikin ɗaliban Asim Imam Asim rahmatullahi alayhima ya samu yakan karanta milladni kamar da aka sake samu Imam Asim hawayo a wata riwaya yana karantawa milludni duk kuma ma'anar sa daya yarurruka ne guda biyu akan ce ladunni laduni Ibn Malik yana cewa wa fi ladunni laduni qalla wa fi qadni wa qafni al-hasb aidan qad yak ma'ana kana iya sa sharda ka ce ladunni kana kuma iya sa tashbih ka ce laduni duka wannan wani abu ne wanda yake ya inganta karkashin wannan aya ya tabbata a cikin hadisi na Muslim rahimahullah sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai roki alkhairi yakan fara da kansa yakan ce Allah ya bamu arziki kuma ya baku idan kuma zai yi addu'a game da abin da ya shafi musiba yakan ce Allah ya yaye muku mu ma ya yaye mana wato yakan gabatar da second person ko second party sannan yayi makansa addu'a amma abin da ya shafi alkhairi to yakan gabatar da kanta to sai yace rahimallahu rahmatullahi alaina wa ala Musa Allah ka saukan mana da rahma sannan ka saukan wa da annabinka Musa rahma alaihi salatu wassalam laula annahu ajjal idan bacin ya gaugawa la ra al ajab da yaga abubuwa na ban mamaki walakin sai dai akhadathu min sahibihi zamana yawa wato gudun zargi ya kama shi daga sahibinsa don yana tsoro kada tsangwame sa kada a kyare sa kada a hantare sa sai yace yanzu in na sake tambayan ka game da wani abu to yanzu shikenan mun yi hannun riga walau saba annabi yace alaihi salatu wassalam da annabi Musa yayi hakuri alaihi salatu wassalam la ra al ajab da yaga abubuwa na ban mamaki a wata riwaya na Imam al-Bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yarhamullahu Musa Allah ka ji dan annabi Musa alaihi salatu wassalam lawajidna annabi yace mun so kwarai annahu sabar ina ma dai a ce yayi hakuri hatta yaqussa alaina min amrihima har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin irin al'amuran da suka wanzu tsakanin dalibi da kuma malaminsa amma annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya ga hakuri yace to wannan karatu ya girma kaina ya wuce da sani na ba zan gane bakaken ba don haka in na sake tambayan ka bayan wannan ka riga ka bani uzuri shikenan mu rabu kawai na'am
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
الله سبحانه وتعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. ينظر أنت في مسألة أخو قال لي أن أموتي إذا ما كان أقول جرجل روى أموتي يا قبطة أذري أنك شيارو يا تنبيا يا قبطة أذري. ينظر سأكت في مسألة أخو فانطلق سكة في حتى إذا أتيا حتى سيد سكة في أهل القرية سكة جيوى متنوني القرية وتقوي. يا ثبت أتكين حديث النبخاري يا رويته رحمه الله دقى أبي الآن أين ينجع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتحديث أن مسلم يروي سورة أبي بن كعب النبي يأتي أهل قرية اللئام وسمتانين أشراري بس غير ماذا من يابا بليس سمسن من يابا بس غير ماذا ما سكوتابا بليس سامحن من كوتا دون هكا متانين أشراري متانين فاجري سيسوك جي استفع ما أهل سيسوك نيم أبنتي دقى ولم متانو أن القرية فأبو أي ضيفهما سيسوك إيه سوكاً تسو باقونتا فوجدا فيها جدارا سيسوك ساميواني بانغو كتنغا أجكين ونن القرية يريد أن ينقبض ينامي في يتنسرى يفائي فأقامه خبر سيدي ليتاشي يسعيدشي. قال ذلك سيسيد مالني عليه الصلاة والسلام لو شئت إذن دا تاسو لاتخذت عليه أجرا da kare wani abu na lada saboda aiki kai musu ya zaka yi aiki na baban giwa wadannan mutane da suka dauke mu kyauta a kwalkwale ga irin aikin da kika musu to wadannan da suka zo mun ce ku ba mu abinci sun ce ba za mu bada ba kusan mana ruwa suka ce ba ko ba shi da ruwan sha anan to ku ba mu makwanci mu tsaya suka ce ba mu taba tattalan makwanci dan wani mutum wanda ba dan garin nan ba don haka ku kara gaba ku nauta ku je inda za ku nema. So amma kuma abin da ya baiwa dalibi mamaki sai ga katanga a wannan alƙarya duk mutumin da ya hana ka abinci ya hana ka matsuguna ya hana ka abin sha bana tunani ya girmama ka to a tunanin sa duk mutumin da ya maka kankara ya kamata kai mashi na itaci to amma kuma sai shi ya kyautata saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idfa billati abinna abinda alqur'ani yana ce ifa billati hi ahsan ka tunku da mummuna da kyakkyawa ana fahimta sannan kuma yake cewa a cikin hadisi har yau wa khalitin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ka bibi mummuna da kyakkyawa hadisin kenan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sannan ka mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa qur'ani kuma yake idfa billati hi ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun habib dun mutumin da kuma ya riki kyautata wa mutane ta'adarsa to ba kasafai ake iya cin sa da yaki ba saboda ya tabbata a cikin hadisi sana'i'ul ma'ruf taqi masali'as su aikata kyawawan ayyuka wato Allah subhanahu wa ta'ala kan baiwa mutum kariya wani cuta ko sharri ko dafisa ko kititi ko gunzugulu da aka shirya sakamakon aikin alkhairi sai Allah ya bashi kariya da wannan don haka sai ce to inda ka so ai da ka anshi wani abu na lada tunda aiki ne kai mu mutanen nan wato irin wannan yayi kama da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su tafiya da suka tafi suna dawowa suka nemi alfarma a wurin wasu mutanen kauye sai suka ki to sai Allah subhanahu wataala kama mutanen kauyen sarkin garin sai kuna mata dalle shi to kafin da kunya ka mutum fitsara da tijara da rashin kunya kuma yanzu ka koma kace kana neman taimakon sa sai suka zo suka ce ya ku baki eh wallahi muna da matsala ne sarkin garin mu ne kuna mata dalla mun duk da dai mu ba mu kyauta muku ba amma ka ku kalli abin da muka yi shin da Allah kuna da wani abu da za ku yi wanda Allah zai bashi lafiya sai Abu Sa'id al-Khudri yace rahimahu radiyallahu an yace kwarai muna da shi amma sai kun ba mu husoshi guda 100 ma'ana awakai ko kuma tumakai sai ya dauki ruwa yace a bashi ruwa aka bashi ruwa ya karanta Fatiha iya adadin abinda Allah subhanahu wataala ya huwace masa ya tofa yace aje a bashi ya sha ana ba sarkin gari wannan ruwa ko Allah sai ba shi lafiya sai suka dawo sai ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai ce wa ma adraka annaha ruqya wane ne ya sanar da kai cewa Fatiha magani ce ta wadaje sai ya rasulullah ni da naga qur'ani ne na yi tawassuli da shi kawai na san wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin da wannan ibnu qayyim yake cewa rahimahullah idan ciwo ya rikirkice aka rasa ko menene shi idan aka jimiri yawan karanta Fatiha ana sha a ruwa yace to insha Allah za ga tasiri na samu saurun waraka daga Allah subhanahu wa ta'ala a don haka tun da kai ka masa ba daidai ba yanzu kuma Allah ya kawo maka shi ai da haka mata ya fito da wukaken sa irin na mahauta ya yanke ka inda ya ga dama yanka kadir bai ce da shi wani abu ba yace kai ka damu dai ni dai dukkan abubuwan da suka faru zan baka labari abu ɗaya bayan ɗaya to ahlul qarya alqur'ani yace ma abuta wata alqarya amma bai ce ga alqaryan ba bai ce kuma ga irin mutanen alqaryan ba malamai suka ce ibnu sirri yace ita ce ubunna sunan alqaryan kenan ibnu imam muqatil rahimahullah yace sunan tabaharwan sannan al-imam az-zahabi yace wata qarya ce can wuraren ruma to amma ba wani hadisi sahihi sarihi wanda ya tabbatar da wannan magana ya dai ce ahlul qarya wato ma abuta alqarya a ina take yaya ta kasance Allah subhanahu wataala ya ba mu labari mun kuma aminta da wannan mun yarda to in aka ce bayafa ma'anan sa bakunta ala rabti malaman yare imam az-zajjaj yace in ka ce bitur rajul ma'ana na sauka bakunta wurinka amma an kace abaftu rajul nine na sauke shi shine bakon nine mai masaukin sa bambanci kenan zaitu nine na sauka amma abaftu shi na sauka imam qutayba kuma yace kamar da qur'ani ya kawo rahimahullah in kace dayyaftu rajula na saukar da wani bakunta kenan da abaftu da dayyaftu duk ma'anar sa daya na saukar amma zaitu nine na sauka bakunta kuma za mu karanto haƙƙin bako gaba kaɗan insha Allah idan aka ce jidara ibnu faris ɗaya daga cikin malaman yare rahimahullah yace ma'anar shi'a'id bango jam'in sa akan ce judur kuma akan ce jadru wato katanga ya samu katanga haka ta tuntsira za ta faɗi sai ya dawo da ita ya shafe sai ya mulmule ya tsaye da ita ta daidaita annabi musa yace ban taɓa ganin irin wannan al'amari ba idan ka koma cikin qira'at malaman qira'at sukan karanta wato latakhatta kuma akan karanta latakhitta duka riwayoyi ne ingantattu waɗanda suka tabbata ibnu kasir da abu am suna karanta latakhitta wato ba tare da shadda ba amma shi abu am rahmatullahi alai yakan shigar da zalun cikin ta'u yakan ce latakhitta ya shigar da zalun cikin ta'u amma imamu nafi da asim da ibnu amir da hamza da kisa'i su kuma suna karantawa latakhatta kamar yadda muke gani imamu zajjaj rahimahullah yace takhidha yatakhadhu daidai yake da ittakhadha yatakhidhu duk ma'anar sa daya wani mai iya magana yana cewa wa qad takhidhat rijli lada hubbi gharbiha wato takhidhat bi ma'ana ittakhadhat duk kusan wani abu ne wanda yake ma'anarsa daya kuma ainihin riwaya ce ta malamai cikin qira'atu sab'i ko ashir wadanda yake sun inganta duk wanda mutum ya karanta da shi ya tabbata sai bambanci tsakanin wannan tafiya da kuma tafiyar da annabi Musa ya yi a Madiya a nan kun ga sun tambayi ainihin bakunta malamai suka ce babu laifi idan mutum ya sauka bakunta yana iya cewa ni bako ne jama'a ku taimaka mani wannan babu ne da nasu alqur'ani innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil dan tafarki bako matafi wanda yazo koda mai kudi ne a garinta yazo nan bakunta to yanzu zakka in an fitar da zakka ana bashi zakka sannan kuma ana iya taimaka masa domin ya samu ya isa inda zashi amma yanzu kun ga duk ba mu da irin waɗannan abubuwa saboda an kawo mana rikita-rikita wanda yake bai da asali bai da tushe an haɗa al'umma sai zama na kai baka yadda da ni ba, ni ma ban yadda da kai ba. Ko da mabukatin ya zo mai bukata ta gaskiya din, zaka ga ba wanda zai kula da shi, saboda wani ya nemi ya taimaka amma taimakon sai ya zame masa wani abu. Zan iya tunawa shekaru sun kai 20 da wani abu a baya, wata rana muna karatu a inda muka fara da'awa, sai kawai aka zo aka ajiye jaririya a cikin abin nan a maje. To wani daga cikin makwautan wurin sai ya maza ya tafi station, ya ce an samu yarinya, shi ya ganta yarinya da tsumma iri kaza da kaza. Sai 'yan sanda suka ce, to zauna, kai ne first suspect, mutum na farko zan tambaya. Saboda ai yadda ka gane yarinya ce da irin zanin, ya nuna kana da masaniya, bari mutum tume ka. To ni da na tashi sai na je na sami tsohon hakimi da ya rasu, Allah ya ji kansa, ka kallon zanzan. Nake mishi kaji kaji kaji, so yanzu muna son a bi due process wannan al'amari a zo a yi. Ya yi magana da 'yan sanda sun karan kai gaba ɗaya, suka zo aka ɗauke ta. To sai Allah ya taimaki wannan mutum zuwan mu, sai muka ce ai mun san shi tare muke kaza kaza, aka ce to shikenan a sake shi. To amma kai me yasa kai wannan sauri haka? To kaga shi taimako ne ya je ba da information. Amma sai ka ce to kasantuwan ka ce mace ce lallai lallai kana da masaniya, don haka tsuna sai mun yi bincike, bincike shi zai taskace kai tsarkake ka. To shi sa sau da yawa za ka ga mutum yana neman taimakon, kuma kai ka san taimakon yake nema, amma sai ya zama da cewa wani al'amari daban. A nan ya faru da mu, shura sun san wannan magana. Wani yaro ya zai ce ya musulun, muka zo muka tara kuɗi, mun tara kuɗi ya fi 200,000, muka bashi abin da za mu bashi, muka je muka kama mishi haya, ku shura kun san wannan magana. Aka sai masa kayan abinci da katifa da meye da waye aka bashi, tunda muna tunanin mun samu ainihin ɗan uwa. To bawan Allah nan yana a inda yake zaune, mu kuma muna monitoring ɗinsa. Daga nan sai ya tafi masallacin ɗan Fodiyo nan da ke unguwar Sanusi, ya tafi Artikat. Da ya tafi ya ba da duka biography ɗin shi, ya ce ai ya san ni, ni ne garantan shi waye meye kaza kaza kaza. Wayoyi da aka sa cikin caji, sai ya ɗauki masu tsada lafiyayyun wayoyi, sai ya ɓatan dabu. To kun ga irin wannan al'amari, sai suka zo daga can suka ce to yaron abin da suke yi tunawa, ya ce shi ya san ni, ni ne garantowa, ya ce kwarai na san shi amma ni ba garantan shi ba ne, ga dai yadda muka kasance kaza kaza da sauransu. Mun wurin ma ya bar wurin ma, wurin haka muka bar shi ma, mun bar kuɗin ya tafi ga banza. To duka irin waɗannan abubuwan shine dalilin da yasa zaka ga taimako yanzu yayi karanci. Duk wanda ya zo yanzu ya musulunta, ya ce ya musulunta, to ai in ka musulunta bismillah masha Allah, amma kar ka kawo wani abu daban ka ce ai an yi kaza an yi kaza. To shi yasa daga cikin irin abin da ya kamata a yi, duk wanda ya ce maka ya musulunta, ya ba ku ainihin ATM ɗinsa, ko kuma NIN ɗinsa, ko driver's license ɗinsa, ko dai wani al'amari particular wanda zai nuna cewa shi wane ne. Saboda in ma wani abun ya je dawo, to kuna da shi a hannu, ya kamata ku ɗauki wannan. Saboda galibi cikin mutum 10 da zai zo musulunta, kawai za ka ga suna da target. Zai ce maka ya musulunta, sai dai yana gidan kawun shi ne, kawun ya kore shi, ko kuma baban ya kore shi, ko ya baka za, ko kuma ya ce maka a daga Ngoro ne yake. To duk ba musulmai a yankin wurin, sai ka zo nan. To duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka hana taimako. Akwai bambanci tsakanin tafiyar da Annabi Musa ya yi a Madiyana. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما حبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يا تجي مدينة باين أن قريش عليه الصلاة والسلام دقى قطر عين مصر وأنكم سنة جتاء النبوة سنة جتاء ما صدعوا با يد ذاعي كفارة دعوة كتايا ولي إن بكتامك تكتاوا أكا قريش يبرد عين مصر يتفي مدينة sai ya samu wasu 'yan mata da ya labarin su, suka ce mun zo ɗiban ruwa ne, amma ba za mu ɗibi ruwan nan ba har sai mazan nan sun ƙarƙare sun bar wurin, saboda gudun kar mu yi haɗaka da maza. Matanmu ne haka suke, yanzu wani salo da mata suka fito da shi wace masa ta sa jallabiya hannunta a waje ta dauki da kata rata ya waye ga ya miki tsintsiyan hannunki ba al'aura bace ko ba ku gani irin wannan abidi ta sa jallabiya ko ta dauko riga abin nan da kata rata ya tsintsiyar hannunta anan a waje wai tana karkata shi ko ta rike mukulli tana yawo aini nan dina ba al'aura bane amma ke mace nan dinki al'aura ce kuma Allah subhanahu wata'ala zai kama ki da zunubi kin saba masa amma ka duba mata suka rabe to abin da nake so in ce annabi Musa a wurin bai tambayi kowa ba fa sa qala huma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir sai ya koma yayin addu'a saboda tafiyar ta tace ta radin kansa ne amma kaga da ya dauko dan rakiya yusha a can sai ce ajina ga da'ana ba mu abincinmu saboda kulawa da haƙƙin abokin tafiya nan kuma da suka zo tunda shi yake bi sai ce laushi ta latakhasta alaihi ajra inda ka so da ka anshi wani abu wanda za mu samu mu ci kenan da wannan malamai ke mana bayani a duk inda ka tsinci kanka ya zama dole ka dinga la'akari da waɗanda kake rayuwa tare da su kar ka zama kawai ya so bayan kai kanka kawai ka sani in abin ka same shi kowa ma ya rasa in ji ba ya tsallake kai fada ko da kan yayanka ne musulmin kirki baya wani ai shi sai a cikin limanci aka ce ma idza amma ahadukum idza falla ahadukum min nasi fa liqabli idan mutun daga cikin ku zai sallata da mutane ya rangwanta saboda a ciki akwai mai girman shekaru akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai mai kaza to amma zaka ga duk irin wannan fiqhun ba kowa yake da shi ba kai sai ka shiga cikin inuwa kana cikin eshi ka ta zugo tilawa kamar ana tahajjud ka ta zugo tilawa kamar ana tahajjud a an kai kadai ne zaka yi ka je kai kai kadai amma mutane ka lura da matsalolinsu kuma kai in ka tsinci kanka a halin da wani ila yake ciki zaka gane eh kama mutane a ko ina ne ba shi da kyau don haka shine abin da ya mamanta wannan tafiya da wancan a karkashin wannan harwa yau malamai suka ce wato karama gaskiya ce amma ba dabo dabo ba da ne a cikin alqur'ani akwai karama qala ya maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab karama ce maryamu wannan abincin naki daga ina idan ana cikin rani sai ka ganta da abincin damuna in ana cikin damuna ka ganta da abincin hunturu ko madara waye baki wannan sai Allah subhanahu wata'ala shine ya bani wannan don haka karama gaskiya ce amma kulumboto da wasu abubuwa shine ba mai dana shi ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai masu karamomi ko bai ibn ali wanda na karanto muku tarihin sa radiyallahu anhu kwanaki uku da suka wuce ko biya shine na farko mutumin da aka tsire a lokacin da aka zo za a tsire ta sai ta ku bani dama in nafila raka'a biyu yayi nafila raka'a biyu shine farkon mutumin da ya fara sunnanta nafila ga dukkan mutumin da za a kashe gabani a kashe sa din akwai matar da sai alwashin cewa abin ga sai sun dauki fansa saboda ya musu aika aika a cikin yayi aka zo aka turke shi da kasantinki ya kora ko kosani ya kora kuma yana cikin gida sai dan matan ya gangaro ya zo wurin sa sai ya dauki abinci sai a gan shi da abinci don an hana shi abinci yadda kaga abin nan Isra'ila suna yi a Gaza yanzu sun hana taimako sun hana abinci suka ce mu kashe Isra'ilawa da yunwa tukuna shi ma sai aka hana shi abinci to amma sai a gan shi da abinci kawai yana ci sai ya dauki inabi sai ya bai wa yarinyan mai gidan mai gida ya kawo shi ya daure amma matan mai gidan da ta ga ɗiyarta a wurin sai sai maza zo ta dauke ta take karka cutar mun da yarinya yace a ai mu addinin mu ba addinin cuta bane ko da ma za a cutar addini ya ce kar a cutar da yara kar a cutar da mata kar a cutar da dattawa take haka addini yace haka yace to me ake a shiga addinin sai yace kalma guda biyu zaki fada ki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji wani abu na mamaki mijinta ne ya daure shi zai kashe amma matar kuma ta ishi musulunci to haka Allah yake al'amari subhanahu wataala zaka iya jajircewa kana fada da mutum baka san mai son sa baka san inda yake baka san ainihin sunansa amma kuma daga cikin gidanka akwai masoyan sa
wani abu sai Allah ta ta'ala. To ga me gininta ne ya kawo shi zai kace, amma kuma ita ta aje musulunci. Abinda nake so in ce ga karama Allah na ci da shi abinci har lokacin da za a kace shi. Akwai asim buntari mala in ka rike Allah subhanahu wata'ala, Allah yakan kare ka a raye da mace, kuma duk wanda ya taba ka zai lalace. Asim bin Thabit, kamar yadda Bukhari ya kawo rahimahullah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su yaki da suka zo. Mun fara wannan kissa kwanaki biyar da suka wuce, sun zo tsakanin Usman da Makka, sai Huzailawa suka zo suka yi musu kawanya, saboda akwai wata mata ana kiransa Sulafatu bintu Sa'ad, ta yi alwashin cewa duk ran da aka samu Asim dan Thabit, wallahi sai ta yanke kansa ta sha jiya a kokon kansa. Mele bin da ya miki ya kashe ƴaƴanta guda uku a yakin Uhud, ya kuma kashe mijinta, jumla kenan mutum hudu ta rasa. Don haka sai ta yi alwashin in dai aka same ta to sai ta yanke kokon kansa sai ta sha jiya. Sai labari ya zo aka ce to ai ga mutanen da ke nema ga Asim din nan, yanzu gashi nan an zo an yi masa kawanya. Yace shi ba zai bada kansa ba, saboda kafiri ba shi da amana, kafiri bai da alƙawari. Innahum la imana lahum la'allahum yanzahu. Amma yace da mabiyansa, in a cikin ku akwai wanda yake tunanin zai sauka akan alƙawarin su ya sauka, amma ni a matsayina na jagora, to it's a fight to finish, sai mun kai ƙarshe. Da aka kashe shi, ina so in nuna muku karama. Sai kawai aka je aka gaya ma wannan matan Sulafa bintu Sa'ad cewa to rafa mutuminki. Sai ta sanya abin nan tofa tukuiti, ta ce duk wanda ya zo min da kokon kan ga tukuiti na bashi. Sai aka zo aka samu zuma, ba a san daga inda take ba, ba ta da adadi, ba wanda ya san adadin zuman sai Allah. Akan gawarsa sun masa kawanya. Sai aka ce ya za a yi, suka ce to abinda za a yi mu bari sai dare ya yi, in dare ya yi sai mu zo da wuta mu kori wannan ainihin zuma, sai mu ɗauke gawar, sai mu yanke kan, sai mu kai mata. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa, sai ga mamakon hadari ya haɗu, sai ga ruwan sama. Ruwan sama shi ya cicciɓa gawar ya tafi da ita inda ba a sani ba. Abinda nake so in ce karamar da Allah ya masa ya saukar da kudin zuma sun bashi kariya. To haka Bara bin Malik dan uwan Anas dan Malik radiyallahu anhu, daga cikin karamar da Allah ya mashi duk abinda ya roki Allah sai Allah ya. An zo Rumawa za a yaki, sun zo sun fito kai da kwarkwata sama da mutum 200,000, musulmai ko 30,000 ba su kai ba. Suka ce Bara, yace na'am, ka roƙa mana Allah, kaga halin da muke ciki, mutanen nan idan za su yi watan dada mu ba za su koshi ba, amma muna so ka roƙa mana Allah ya saukar mana da taimako. Suka ja sahabbai suka faɗa, ya ce a'a, suka ce kai mana addu'a, suka faɗa ya faɗa. Sai ya tashi ya nafila, sai ya addu'a, ya ce ya Allah kaga halin da muke ciki, amma ka kawo mana taimako da taimakonka ya Allah. Amma abinda nake roƙonka, idan muka haɗu da mutanen nan ka sanya ni, ni ne na farkon mutumin da zan mutu a wannan yaki. Abinda kuma ya faru kenan, shi ya fara rasuwa, ya fara shahada, yakin kuma musulmai sun yi nasara a cikinsa. To irin waɗannan karamomin suna nan da yawa. Ƙarƙashin wannan malamai suka ce karama gaskiya ce, saboda abubuwan da suka faru kaga an ƙule kwale-kwale amma bai nutse ba. Ga katanga ta zo za ta faɗi, ya kama ta, ita kaɗai dawo da ita, karama ce. To don haka karama gaskiya ce, kuma akwai bambanci tsakanin karama da ainihin mu'jiza. Mu'jiza tana fitowa ne daga wurin annabin Allah, amma karama tana fitowa ne daga wurin wanda yake waliyin Allah, salihin bawa nagari. Allah subhanahu wa ta'ala yake fa wajada fiha jidaran, sai suka sami wani bango, yuridu, yana so an yanqadda, ya fa'i fa aqamahu, sai ya dawo da shi ya tashi shi. Qala sai ce law shi'ta, idan da ka so, latakhasta alayhi ajra, da ka anshi ladan aikin ka. To anan akwai abin da ake cewa majaz a cikin Al-Qur'ani. Majaz shine amfani da kalma ba inda take ba. Shin akwai a cikin Al-Qur'ani ko ko babu? Malamai sun saba. Akwai kaman Abu Ishaq Al-Isra'ini da kuma Abu Bakar Al-Asbahani rahmatullahi alayhi ma sun tafi akan cewa babu abin da ake cewa majazi a cikin Al-Qur'ani. Majazi shine kai amfani da kalma ba a inda ake amfani da ita ba, amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa akwai majazi a cikin Al-Qur'ani. Misalin sa kamar ka ce ne malamin nan ya ci mun fuska, shin fuskar ka abinci ne? Ana fahimta? Kamar ka ce ai ya keta mun rigar mutunci, ah to mutuncin ka har riga gare ki da zai san? Ana fahimta? To kun ga waɗannan kalmomi ne waɗanda yake malamin suka ce a'a akan iya amfani da su ba wurin da suke ba. In an ce irada, me ma'anar irada? Nufi, waye yake nufi? Bangona da nufi ne ko ko mutum ne ke nufi? Mutum ne ke nufi, amma bango ai shi ba bai da rai bai da nufi. Haka irin faɗin Allah subhanahu wataala walamma sakata an Musa al-ghadab, a lokacin da fishi ya nutsa, ah fishi yana nutsawa shi mutum ne da zai nutsa? To sai malamai suka ce shine abinda Allah subhanahu wataala yake ana yuridu an yanqata, shi bangon yayi nufin ya faɗi, fa aqamahu, sai ya daidaita shi. Wani mai iya magana yana cewa yuridu rumhu sadra abi bara'in, wai 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 abin nan mashi yana son kirjin baban Bara'u, wa yarghabu an dima'i bani Uqayr, amma kuma baya son jinin Bani Uqayr. Ah to yuridu rumhu sadra abi bara'in, shin shi mashin yana da nufi ne? To irin wannan an tara ya rera wasu waƙoƙi yana cewa dokinsa ya kawo masa kuka, laukena yadri mal muhawara tushtaka walakena lau alima alkalama mukallimi, inda dokin zai iya magana da ya mani magana. Walaqad shafa nafsi wa abra'a sukmaha qilu alfawarisi wa ka antara aqdimi, sai ce wadwarra min waqi alqana bilabanihi wa shaka ilayya bi abratin wa tahammumi, wai wai dokin sai zai kawo mun kokai, kawo mun kara, ya mun hawaye, ya maganta mun, yace shi fasara da suka sun dame sa. A doki na kuka ne yana magana ne? To kaga duka waɗannan abubuwa ana kiransu majaziyat, ba so muke aini mu tsawaita ba saboda abubuwa in ba aini sarki balaka ba, ba lalle bane a gane irin waɗannan abubuwa. Sai karkashin wannan akwai haƙoƙi na bako wanda musulunci ya bashi, ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Amr radiyallahu an, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi, inna li zawrika alaika haqqa, babanka in ya zo yana da haƙƙi a kanka. Kuma a cikin hadisi, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, duk mutumin da ya imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya girmama ainihin bakonsa. Amma jama'a muna yin wayo, ba mu yi, saboda mun saki ainihin karantarwa, mun saki sunna. Kuma daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bai wa ɗan adam kariya daga miyagu da ƴan uba shine girmama bako. Domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yace zammiluni, dassiruni, kulullubeni, kulullubeni, sai Khadija ta ce ama wallahi lam yukhziyaka Allah abada, matarsa na rantse maka da Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba tozartar da kai ba har abada. Kai mutum ne wato tahmilul kal, kana daukan nauyi, wato tu'inu ala nawa'ib alhaq, kana taimako akan wahalhalu daban-daban, wa sakri dhaif, sannan kana ci da bako abinci. To mai irin wannan tabi'a Allah subhanahu wa ta'ala baya tsogantar da shi, ko da ka shiga jarabawa dan lokaci ne kadan Allah zai fidda kai. Amma yanzu muna mutunta bako, sannan haƙƙin bako kamar da ya tabbata a cikin ainihin hadisi, bako yana da ainihin kwana guda uku, in ya sauka haƙƙinsa ne, mandatory rights ɗinsa ne, fundamental rights ɗinsa ne, ka kula da shi kwana uku. To amma kaga yanzu saboda wasu dalilai, misali mun saki sunna ko dai na rashi, misali ya sa koko rashin sanin sunna, ma'ana rashi kowa na ta kansa, kai kuka ni hamma, kai ma ta kanka kake yi, wai bare ba komai kamar irin danginmu na ƙauye, daga mutum ya zo maka ziyara da yara guda bakwai, sai ka zo ka ta fada sai ka shiga ka samu iyali ka ce ya ga miki kwana nawa zai saboda baka shirya ba ba haka muke rayuwa to yana da haƙƙi kwanaki guda uku amma idan kwanaki uku suka wuce to kana da dama ka ce to kai malam you are on your own yanzu ka kama gaban ka amma kwanaki uku nan ya zama musulunci ya bashi fundamental right dole ne ka kula da shi kuma sannan mu sani cewa wato girmama bako yakan haifar mu da mutum samun rahmar Allah subhanahu wataala wata rana wani bako ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya aika gidansa sai yace a tambayo mai mata sun ajiye wani abu aka ce a'a suka dawo dan sako yace babu komai a gida ya rasulullah alaihi wasallam sai yace da jama'a mazauna ya ku jama'a cikin kuwa zai dauki dawainiyan bakon nan na wannan dara sai wani mutum yace ya rasulullah ne sallallahu yace ka je shi ma ya shiga gidan nan shi ma ba komai sai dan abinci aka ajiye masa wanda in yayi zuciya yakan fate shi a loma ɗaya zai tsiye sai ta tokar gida mu kawo abincin ta kawo kashe wuta haka kashe yana ta raka bakon nan yana ta raka bakon nan suna ta hira kamar yana taya ciki sai da bakon nan ya cinye abincin gaba ɗaya washe gari sai ya koma ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya muku dariya a cikin dare irin halin da kuka kasance da bako sannan saboda wannan abu da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gafara to amma kaga mu ba mu yi zaka yi bakon saboda kai ma kana ta kanka kai kana hamma shi ma yana hamma kuma ya ji kanshi cewa wani abu na faruwa amma zaka ta jin shi ana ta tafiya abin ga har ka tsosa in ya ce da ya ce to sai ka tashi zumbur to ba kun gode ma da Allah ya tsare Allah ya kiyaye ka je ka tabbata haba na menene mutane ba lissafi ka zo mana ni ban yi bonjet da kai ba ka zo ka maka kuma kana ka jana da hiyar shirme to Allah ba na abinci ka kore shi abba kai za ka ci abincin ka ana fahimta to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nasu afshu salah ya ku mutane ku yada sallama wa at'imu at'am ku tiyad da abinci wa salu bil layl ku salla da daddare wan nasu niya a lokacin da mutane suke bacci tadkhulu al jannata bi salah za ku shiga al janna da aminci kuma qur'ani yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kare shi ruwa ya zama da shi ba marowaci bane abin hannunsa bai tsole masa idanu ba Allah subhanahu wataala ce wannan shine ya samu riba shi ya riba kuma annabi yayi jafa'i ga wani mutum sai yace da'isa abdud dinar da'isa abdud dirham bawan kudi yayi asara ya tambade ya bambade ya watse ya lalace amma an ka kalle mu duk gaba ɗaya halin da muke ciki ayu yanzu kudi wani sai je garkuwa da mahaifin akwai wani dalibi da muke karatu da shi ana ya samu matsayi koma wani rike ban labari ya ce akwai wani kids da suka bi uba ne da ɗan sai je ɗauki abokanansa waya requesting 10 million miliyan 10 auren uba uba ya ce abu zai bashi ba sai suka je suka kama hotel aka kira baban sai ya ce an yi kidnapping din shi kawai a yi kidnapping ɗinka eh to me suke so yace to suna da maganan 100 zuwa 100 da miliyan sai baban ya suka je suna report aka dinga tracking ana ta tracking da aka zo sai aka zo aka same su a hotel sai yan sanda suka ce to dan nan naka ba kidnapping nan shi aka yi ba ga inda muka same shi gashi baba ya zo sai su ai baba kai ma kana son abin ya tsaune baba ai na gaya ma miliyan 10 nan in baka bani ba sai dai ka ji zaman lafiya a makwabta amma kai da ka zauna lafiya is over ya wuce shi dalibin ya ce min ya durƙusa shi baban yana kuka yana roƙon ɗa yayi haƙuri sai yan sanda suka ce wannan ya zama wani family affair sai kai ka sai za ku yi sorting mu aiki mu riga mun gama ita mun gama halin da ake ciki bakin mace tayi garkuwa da mijinta. Abin da yafi daure min kai da naji na manta anan Kaduna ne ko a wata jiha ne, amma a cikin labari ne shi a radio. Mutum ne je wurin ƴar uwarsa, uwa ɗaya uba ɗaya, ya nemi rancen 400 zai take tana fara kafin duniya ta tsaya a lokacin. Ta kawo ta bashi, da ta kawo kuɗin nan ta bashi, da zimman zai yi aiki ya dawo mata da shi. Sai ya je ya haɗa baki da kidnapper, ya ce a yi kidnapper ɗinsa tana zuwa first in a fire ɗinta kawai. Oda da ya ba su kenan. Sai ɗaya daga cikin kidnapper ɗin ya ce ya kuke da ita, sai ce mu ɗaya ban mu ɗaya. To me zama ka kake so a kashe ta, yace eh saboda kai dai kawai in an abin da zama ka zan baka labari kawai kar ka abin, amma dai ina san kawai a kashe ta. Sai aka kamo ta, da aka kamo ta sai shi kidnapper ke ce mai, shi yake ce mata ya kuke da wani, sai ta ce kanin ina ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Kina da labarin ya take kina da ce eh ai ni ne nemi rance na bashi kuɗin, ni ne na bashi rancen kuɗin, na sani ya tsaya yana aiki da cewa wani lokaci zai damu da kuɗin. To kin san shi yace me yake dinar dinki, wane yace wane, wane yace wane, sai ta fashe da kuka. To me na mai, yace to ni dai ban sani ba, amma ni Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ki ta hanya ta, abinda zan miki zan nuna miki hanya ki gudu, amma in kika kuskura kika ce ni na faɗi wannan magana, duk abinda ya same ki kuma kika ji. Shikenan, ita kuma sai ta kai report, sai aka zo aka kama shi. Wai abinda zai baka takaici, kai ne ka sa aka yi eh, ita ta baka rance eh, da kuɗin da ka sai ke kena fes eh. To me yasa kace ai kidnapping ɗinta kuma a kashe, sai ce wai saboda yana kyashin ya maida mata da kuɗin. Shi yasa sau da yawa nake cewa kuna bi na bashi. Kun san mun tattauna gwamnati muna ta magana, nace to any moment zan dawo kan talakawa. Mu ne asalin matsalan ba gwamnati ba. Saboda kai ɗin nan an taɓa cutanka, wanda ya cuce ka ba mai kuɗi ba ne, talaka ne ɗan uwanka. Kuma wasu mutane Allah ya ba su kwanya amma ta cutar mutane ba, idan da wannan tunanin za su yi amfani da shi wurin transformation su kawo cigaba a cikin mutane, ba ƙaramin cigaba za a samu cikin al'umma ba, amma zai zauna ya cracking brain ɗin shi ya yi kaza ya yi kaza, wai duk san saboda ya cuce ka. To malam me yasa, ya za a yi mu zauna lafiya, kuma muke tunanin wai mu kuma a tausaya mana. Tun daga gida an ka koma gida za ga iyayenka baka tausayin su, me baka tausayin su, baka yi taimakon su da abin da ya kamata ka taimake su. In ya kawo kuka ka yi tsaki ka fita, kai kuma an ka samu naka ka je ka tante ka ci. To tun daga gida in iyayenka baka tausayin su, mutanen waje ne za ka ci tausayin su? Kuma shugabannin nan da muke zagi, wanda kuke kabbara in an zaga, tunanin su da namu iri ɗaya, tunda ba an kirkiro su bane daga wani wuri, ba daga wata ƙasa suke ba, dukka ƙasanmu ɗaya, tunanin da muke da shi su suke da shi. Yadda kake tunanin ka cuce ni, nake tunanin in cuce ka, to kuma shi ɗin sai ya hau kan madafin ego, ya kake ga za a yi? Tunda da irin tunanin ka ya tafi, sai ya kyautata maka kai? Bayan kuma kai in ka samu damar da shi ya samu ɗin wani labari ake yi. To jama'a ya kamata mu gyara. Yanzu bari in baku wani ɗan ƙanƙanin misali. Ka duba masalatanmu gaba. Idan agogo ne za ka same shi a cikin keji, ana fahimta? In janareto ne za ka same shi a cikin gida, duk wani abu wanda ke valuable item za ka same shi an mashi gida. To me yasa? Ran da za mu fara tafsiri nake jin hankali nan ba, ana zaune wani ya ɗan tashi zai raba dalilin wayar da ya ajiye, shi kenan wani bawan Allah ya sula ne, kuma shi kenan sai labarin da muke yanzu. A masallaci an zo sallah, ina ba ku labari, wani ke gaya mani cewa wai an tafi sallah masallaci, sai aka ɗauke wuta, sai ya gabare jihadi, ya ɗan ɗauko wayar shi ya flashin ya kifa. to insha Allah a cikin taron nan waya ta baje shi kuma wani ya dan kuma da ita sulle sulale ya fice masallaci to malamai ina zamu da irin wannan tunani na taba ba ku labari a wannan masallaci yana karami shekara 10 sai wani abu baya mun zo nayi hudu ba akan takawa tsoran Allah aji tsoran Allah a gyara hali ayi waye ayi kaza ayi kaza ana cikin sallah ana tafi cikin sallah za ta fi sujjada sai ko inda kun san masallaci lokacin da dan karami ta kofa suna zaune kusa da ni sai ya sa hannu kawai ya janye dubu daya ana cikin sallah ya gyara ya gyara ana ce assalamu alaikum sai ce ba na kudi na sai ce gashi bani kudi na ce gashi to jama'a ya kamata mu gyara amma da shi da lokaci yayi ya akwai da bai sai a karanta na
wannan shi assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi mahaifiyarsa tana fama da ciwon kafa yana barin du'a'i wurin malam da yan uwa sata addu'a
to Allah subhanahu wa ta'ala yayi mata mu muna roƙon Allah ka yayi mana
amin
duk marasa lafiya kuma duk inda suke a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya
amin
na'am
wannan ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi Allah ya ƙara malam imani da ikhlas yace shin malam akwai inda tahiyya ya fito a cikin alqur'ani ko kuma dai a cikin littafin magabata ne
tahiyya in ka duba ainihin muwatta zaka ga riwaya na Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Umar da kuma na Umar dan Khattab kansa da Abdullah ibn Mas'ud duka zaka ga insha Allah a cikin muwatta riwayat daban-daban da suka zo game da abin da ya shafi tahiyya na'am
ce ina malam fatan alkhairi ina roƙon malam ya ƙara min bayani akan sallar asham tarawih shafa'i witri
to kamar in na fahimta tambayar da aka yi ne je kana so ka ce wanda yayi asham tarawih yana iya yin tahajjud ko kuwa
asham tarawih
asham ai duka abu ɗaya ne mun muke cewa asham amma asalin ta tarawih saboda in an yi akan huta da kalmar tarwiha hutu in sun yi raka'a hudu sai a huta sannan sai a tashi shine ma'anar tarwih mu ne muke cewa asham amma duka abu ne guda daya
shafa'i da witri
shafa'i da witri shine kuma ana raka'a uku ko biyar ko bakwai ko tara in ka koma shari'in umdatul ahkam duka wannan bayani zaka same shi insha Allah
nan roƙon shi na ƙarshe ce mala a tana da addu'a an min saka ina roƙon Allah ya bayyana min wannan farawon da ya min saka
to Allah ya bayyana shi kuma Allah ya maida maka da asara na'am
ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce menene hukuncin malam wanda a cikin masallaci ana tafsirin Ramadan kuma ya bude waya yana kallon kwallo cikin masallaci
to wannan rashin sanin hurumin masallaci ne ya tabbata a cikin muwatta na Imam Malik rahimahullah Umar bin Khattab radiyallahu an ya samu wasu mutane suna hira a cikin masallaci sai yace ku baki ne suka ce mu baki ne yace to in bacin ku baki ne la auja'tuku ma zarba da na take ku da wannan sanda ashe kenan kun ga yana daga cikin alfarman sanin alfarman masallaci ba a ainihin hira a ciki in ba abin da zai amfani al'umma ko kuma abin da zai amfani masallaci ya gina shi ba to bai dace ba bare kuma a ce ka ɗauko kwallo hoto na tsaranci ka zauna cikin ɗakin Allah kana kallo wannan ba daidai ba ne na
wannan shi assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam jiya kun yi bayani akan sallar tarawih da na tahajjud to malam tambayar shi a nan ya mutum zai yi da shafa'i da witri zai yi sau biyu ne ko ko ya zai
ba a yin shafa'i sau biyu a dare wa in kana hadisin bai inganta ba la witra ne fi layl amma sunna an fi so a jinkirtar da witri ƙarshen dare da haka in kai tarawih sai ka jinkirtar da ainihin shafa'in ka sai ƙarshen dare shine yadda za ka yi in kuma ka riga ka yi shafa'in to sai ka tsaro raka'a ɗaya ka cike shi wannan shafa'i witrin ya zama shafa'i sai ka yi ba'diyya sannan sai ka ci gaba da tafiyin ka ban san ko an fahimci magana na ba ai ko san witri raka'a nawa ake daya to in ka tashi za ka yi sallar dare ta hajji yanzu sai ka kawo raka'a daya sai ka cike shi gibin wannan raka'a daya kaga ya zama biyu kenan to amma sai ka yi ba'diyya saboda wannan sallama da kai 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 yanzu sai ka ci gaba da tafiyin ka sai kuma ka kawo ainihin shafa'inka da wuce na'am
sai assalamu alaikum Allah ya ƙara mana ikhlasi da taqwa da imani malam mutum ne rashin jituwa ya shiga tsakanin shi da matar shi sai ya ce ma iyayensa shi ya rabu da ita to amma a cikin zuciyar shi bai yi nufin haka ba ita ma bai gaya mata ba to menene hukuncin wannan
to dama alqaulu qauluhu saboda wannan magana ce tana da harshen damo na rabu da ita tun na rabu da ita da halinta koko na take ta da saki magana ce mai harshe guda bi dole sai kai bayani wannan ana kiran shi kinaya ghairu sariha wace yake bata bayyana ba kamar misali ne in ce da kai wane ka ji wankin da wane yima wane ai wane ya wanke wane to ina hankalin da zai tafi ko dai ya ci mutuncin sa ko kuma a'a ya wanke shi daga tuhuma saboda ai yana iya daukan kowanne amma daga lokacin da nake maka ai na mashi wankin babban barko to me kira ke ne tata to in kuma kace ai EFCC sun wanke wani da soso da sabulu me kira ke ne sun tsarkake shi to amma nace ai wani ya wanke wani dai shiru kaga magana ce wacce yake ko dai ka dauki wannan ko ta dauki wannan to amma kai ne zaka yi bayanin me kake nufi da wannan magana an kai bayani shine za a dauki maganarka kuma ina jan hankali ga ma'aurata a dinga kiyayewa da irin waɗannan lafazan a ce in kin yi kaza a bakatin auren in ka samu mata kangararra za ta yi din kamar da wani ya zo nan ina ga a cikin majalisin nan ya zo da tambaya waye matarsa ce ya ce da ita in kika fita a bakatin auren ki sai ta dauki gele sai ta ce mai bye bye sai ta na janye sai ta ce maka bye bye shi ne ya zo ya cikin dajin hankali malin kajin da muka yi resa rijiya a tun da kajin ne shi ke nan baka kiyaye abinda muka faɗa ne dai Allah
ka bari wani bawan Allah ya kawo ƙur'anai guda biyu yana barin du'a'i a iyayensa addu'a
to wani bawan Allah ya kawo ƙur'ani sirra su ne ko basu da lafiya
sirra su
to Allah ya kawo ƙur'ani sadaka ga masallaci yana barin addu'a Allah ya kai ladan ga iyayensa kuma Allah ya jikansu da gafara mu kuma idan ta mu ta zo Allah ka sa mu yake kyawun ƙarshe lokaci ya tafi kware da gaske subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم
وعليكم